أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئيم الرجيم من همزه ولقه ونفسه. الحمد لله الكريم المنان، الحمد لله الملك الجبار، الحمد لله الواحد الأحد، الحمد لله الذي له كل الخلائق تصمد، صلواته وسلامه على الحبيب المختار نبينا محمد وعلى أهله وصحبه وسلم. أما بعض، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وأجرنا من النار. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna addu'a Allah madaukakin sarki ya karba mana ayyukan mu na ibada, kuma kamar yadda muka saba zamu ci gaba da tafsirin Al-Qur'ani mai sarki a cikin wannan wata mai alfarma na Ramadan, a daidai irin wannan lokaci na bayan sallar asuba, wanda a cikin ikon Allah yau muna dauke da azumi na 11 a bakunan a cikin wannan shekara ta 1447 bayan hijiran fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda yake daidai da yau 28 ga lissafin Fabrairu a kalandar masu albashi shekara ta 2026. Kuma insha Allah za mu daura daga yadda muka tsaya jiya, sai dai za mu maimaita karatun ayan da muka kwana a kanta, kulillahumma, saboda alakanta da ayan da za ta tashi a kai. Allah madaukakin sarki sai ya ce:
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u wa tu'izzu man tasha'u wa tudhillu man tasha'u biyadikal khayr innaka 'ala kulli shay'in qadir. Tu'riju al-layla fin nahari wa tu'riju an-nahara fil layl wa tu'riju al-hayya min al-mayyiti wa tu'riju al-mayyita min al-hayy wa tarzuqu man tasha'u.
Allah ya saka da alheri. Wannan ayoyi guda biyu suna da alaka ta kusa da kusa da juna. Ubangiji madaukakin sarki yace: Kulillahumma, kace shine Allah. Ai kul Allahumma, kace ai shine Allah, malikal mulki, mamallakin sarauta. Tutil mulka man tasha, kai kake ba da jagoranci ko sarauta ko mulki ga wanda ka zaba. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha, kuma kake kwabe ko ka zame mulki ga hannun wanda ka zaba har yanzu. Wa tu'izzu man tasha, kai kake girmama ko kake sa wanda ka ga dama daga cikin bayin kai kasance mai izza. Wa tuzillu man tasha, kuma kai kake kaskantar da wanda ka ga dama daga cikin bayin ka. Biyadikal khair, ga baki dayan alheri a hannunka suke. Innaka ala kulli shay'in qadir, domin kai ne mai cikakken iko a kan dukkan komai. Tulijul layla fin nahar, kai ke shigar da dare a cikin yini. Wa tulijul nahara fil layl, kai ke shigar da yini a cikin dare. Wa tukhrijul hayya min al mayyit, kai ke fitar da rayayye daga jikin matacce. Wa tukhrijul mayyita min al hayy, kuma kai kake fitar da matacce har yanzu daga jikin rayayye. Wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab, kai ke fitar da kai kake azurta wanda kaga dama ba tare da lissafi ba. In ka duba bayanan da ke kumshi a cikin aya ta 2 da kuma ayan da muka kwana kan ta jiya, zaka ga suna da alaka ta kusa da kusa, saboda mulki ko karfi ko daula babu mai daukaka ta sai Allah Allah madaukakin sarki kuma shike kaskantar da mulki ko daula a lokacin da yaga dama kamar yadda tsari ne na Allah madaukakin sarki shi yake kawo dare da yini babu wani mahaloki da yake da wani karfin iyawa da yake sai kawo dare ko kuma yini ko kuma ya hana dare ko yini zuwa ba mamaki wani zai ce to bari mu gani a ce yau alamis ne misali sai ya ce to bari mu rike alamis din kada juma'a ta zo saboda musulmi suna cika mana kunne da harko wallahi speaker na kiraye-kirayen sallah da kuma kudubobin su na juma'a kaf duniya babu wanda ya sai hana juma'a zuwa kamar yadda babu wanda ya sai hana rana fitowa shi yasa ma annabi Ibrahim Khalilur Rahman abul anbiya al-imamul muwahhidin lokacin da sarkin lokacin sa mai mulki a lokacin wanda ake kiran sa Namrud ya dubi annabi Ibrahim yace ka zo kana mana ikirarin Allah ka yana kashewa yana rayawa sai yace to ai kai baka sani ba ni ma ina kashewa kuma ina rayawa in kuma kana so zan nuna maka misali annabi Ibrahim yace masa to nuna mun shine akwai fursunoni da suka yi masa laifi suna daure a gidan kasu duya yake musu hukuncin kisa aka fito da su gaban jama'a dan yana so ya kure annabi Ibrahim yace masa Ibrahim zan tambaye waɗannan za su gaya maka me aka yi musu na hukunci wanda hukunci aka yi ke muku suka ce hukuncin kisa idan nazartar da hukuncin kisa ina ambaci hukuncin kisa akan mutane ina zartarwa ko ba na zartarwa suka ce kana zartarwa saboda haka dukkan ku nan ina so zan kashe ku suka ce eh sai dubi ɗaya daga ciki ya ce tafi ya dubi ɗaya ku ya fille masa kai kai ya fado gangan cikin ya fadi gefe sai dubi annabi Ibrahim ya ce masa kaifa taraya ka gani kaifa qataltu haza wa ahyaytu haza marratan ukra a lokaci guda na hallaka wannan kuma ya mutu ba mai iya dawowa da shi wannan kuma na rayar da shi ko ba wanda ya sai kashe shi na sallame shi annabi Ibrahim sai gane cewa wannan kida gumi ne sai ya ce masa to tunda haka ne na gani kuma wannan zai sa ka yaudar mutane da yawa cewa ka kashe wani ka rayar da wani bi ba ka bar wani ya tafi da ransa ce to amma bari ga ya maka wani abu ni Allah na shi yake fito da rana daga gabar mahudanta kai in ka isa ka fito da taka ranan ko kuma ka hana ta fitowa ta gabar ka sa ta fito ta yamma wahi tallazi kafar to anan ne sai annabi Ibrahim ya kure shi ya kuma gane cewa ba shi da wani katabus bai isa bai yi abin da annabi Ibrahim din ya fada duk da yake anan ya yau da ruwa waye a cikin mabiyansa cewa yayi kisan wanda ya kashe kuma ya rayar da wanda ya raya wanda wannan a yaran larabci wanda aka zartar hukuncin kisa in baka kashe shi ba ka raya shi daidai yake da fadin Allah madaukakin sarki man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin kazalika katabna ala bani isra'il annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi fa ka'anna ma qatala an-nasa jami'a wa man ahayaha fa ka'anna ma ahaya an-nasa jami'a bima'ana wanda bai kashe rai ba kaman ya taimaka wa rayin da ta ci gaba da rayuwa fa shi rayar da ita ba ma da yaran larabci haka ake fada ahayan nafs ya rayar da rai bima'ana bai kashe ta ba ya taimaka mata ta ci gaba da wanzuwa to dan haka kuma shi yasa da Allah yake maganan yan bani Isra'ila da abin da Fir'aun da matsiya ce dinga musu a ƙasar Misra na kashe musulmi mabiya annabi Musa Allah madaukakin sarki yace yuzabbihu yuqattilu abna'akum wa yastahyi nisa'akum suna kashe ƴaƴanku maza kuma suna rayar da mata bi ma'ana ba sa kashe mata sai su bar mata su ci gaba da rayuwa saboda suna tunanin za su yi amfani da su wurin sharholiya da kuma shegantaka irin na kiftawa da kangara irin na Fir'aun a wancan lokaci to dan haka Ubangiji madaukakin sarki da yayi bayanin mallakan mulki da girgiza masu mulki ko kuma daga alkadarin wanda ba a yi tsammani ba ya kai shi matsayi na mai mulki kamar yadda kuma ilimi idan Allah madaukakin sarki ya baiwa mutane yakan iya sanya musu irin wannan abun ta yadda gida kamar yadda maluma suke fada gidan da ya zama babu ilimi ko da ku gidan yana da girma to a kwana tashi zai iya juyawa ya koma kaskantaccen gida yayin da gida mai ilimi kuma ko da gidan gidan kaskantattun mutane ne amma inda ilimi a kwana tashi za a daga alkadarin gidan ya koma su ne gida na daukaka da kuma izza shine abinda Allah madaukakin sarki yake daukaka darajar wato masu ilimi a hannu guda idan mun lura da bayanin ayan da zamu tashi akan ta yau cewa Allah shine yake shigar da dare a cikin yini din yake kuma shigar da yini a cikin dare kuma yake fitar da matacce daga cikin raye ya fitar da raye daga cikin matacce daga ƙarshe sai ya ce wa tarzuku man tasha'u bighairi hisab kai ki azurta wanda kaga dama ba tare da lissafi ba wannan magana ta arziki daidai yake da fadin kulillahum tutil mulka man tasha ko kuma wata izzu man tasha wa tazillu man tasha idan ka lura da cewa shi yake azurta wanda yaga dama ba tare da hisabi ba saboda kafiran makka lokacin da manzon Allah ya zo yake wa'azi sai suke cewa ai da Allah ya so da sai tayar da annabi din ya zamo daga Taif ne ko kuma daga Makka dan su ne birane makusanta a daidai wannan lokacin wanda ya zama an tayar da babban mutum daga Makka ko kuma babban mutum daga Taif tare da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan lokacin gidansu gida ne na daukaka da daraja amma abin da suke nufi da babban mutum shine a samu mutum mai arziki ba annabi ba da ya taso a matsayin maraya maraya kuma ya taso duda marayan da sai ya zama dangin gidansu babu wanda yake kulawa da shi kulawa ta hakika sai ya zama tarbiya ne ake bashi gurgudan yadda normal ordinary mutane suke bayarwa duda girman gidan nasu amma haka manzon Allah ya tashi a wannan tsari na ya ana sako masa dabbobi na kiyo annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi kiyo dabbobi to ya saka ce dan menene maraya da ya taso yana fafutukan yadda zai gina kansa za a bashi mai hukun abin wanda yake da uwa da uba wanda suke da cikakken kasaita Allah madaukakin sarki sai ya ce ahum yaqsimuna rahmatar rabbik tambaye su mana shin su ne suke kasafta suke yin kasafi na rahman ubangijinka rahmatar rabbik ay nubuwa ake nufi annabta shin su ne suke kasafta wannan da za a baiwa wani annabta har mutun yana tawaye yana cewa da a wani kowa ne aka baya nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya bama iya bada ko zaban annabta ba Allahu a'lamu haisu yaj'al risalatahu bama iya bada annabta ba Allah yace hatta tsarin gudanar da rayuwarsu na arziki nahnu qasamna bainahum wani muke kasafin abin da kowa zai samu a rayuwar duniya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat muke saka wasu a cikin su zama sun fi wasu daraja ko daukaka liyattakiza ba'dahum ba'dan sakriya kuma dan hakan ya saka wani ya dauki wani a matsayin labor wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un rahman ubangijinka yafi alheri sama da duk abin da zasu tara anan abin da Allah madaukakin sarki yake nufi shine idan da an yi kowa attajiri ko mawadaci to yayin da kayanka suka yage babu wani tela da zai dinka maka saboda shi ma a wadace yake amma yanzu abin da yasa yake sana'an telanci saboda shi kuma haka hanyar cin abincin sa yake zai gwada kai yanka yadin ya dinka ka biya shi me yasa shi kuma wancan yake aikin kwasan masai saboda shi kuma dabaran sa anan Allah ya sanya a cin abincin sa yake har ma yana cikin masan gidanka yana yasan zai ce maka me gidanka ce na'am yace sayo min goro yana cikin masan gidan naka in ka sayo goro sai ka ce to gashi na sayo sai ka jefa masa yana cike bantara ya ci gaba da ci kuma ya ci gaba da yashi maka masan ka shi ba abin da ya dame shi ko ba abin da zai same shi kai kuma halan ka je kana leƙawa lokacin da yake yasan karshe ba za ka iya cin abinci ba tare da cewa masan gidanka ko kuma cikin ka ya kumbura ko dai wani abu mai kama da wannan kaman yadda idan ginin ka ya rushe har yanzu ba za ka iya gyarawa da kanka ba dole za ka nemo wanda shi kuma Allah ya kaddara hanyar cin abincin sa ta wannan hanyar zai zo yashe maka ko kana buƙatar rijiya a gidanka dole ba za ka tona da kanka ba za ka nemo wani wanda zai tona maka to kaga wannan zubi ne na Allah madaukakin sarki ya sanya mu wani yafi wani wani yafi wani wasu sun fi wasu to hakan nan darajar rayuwar take kuma ko alahira haka ne yawa ko alahira haka ne yadda muke a duniyar nan wani yafi wani to alahira kuma fifiko din a boye yake a cikin rayuwar mu a nan duniya illa iyaka mu da kanmu muka iya gane cewa wani yafi mu kai da kanka zaka iya gane haka ta yaya zaka gane zaka ga wani koyaushe yana riga kowa zuwa masallaci wannan a zahiran take ne in masallaci yayin da ti yana daga kowa daukan tsuntsaye ya fara sharewa in ana buƙatar taimakon banka ko wani abu a masallaci shi yake fara bayarwa in an ce ga nan wani ya rasu shi yake fara bada tallafi domin renon marayun da shi wannan wanan ya bari yana ta kokarin a amalin zahira domin ciyar da bayin Allah gaba da kuma raya addinin Allah to anan a ranka kai ka san ba za ka iya yin abin da yake yi ba to za ka fahimci cewa wannan yafi ka kamar da yadda ya faru tsakanin manya-manyan abokanan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam guda biyu wato sayyidina Abubakar da kuma sayyidina Umar to lokacin da manzon Allah ya ce a kawo sadaka to Abubakar zai zama dan gaba-gaba wurin bayarwa to sai ya zama su sahabbai suna baki shi za a ce ba suna kaunan abin da Abubakar yake duk lokacin da Abubakar ya kawo sai suke kokarin ina ma a ce za su kawo abin da yafi na Abubakar wanda Umar shine dan gaba-gaba wurin ganin cewa yafi Abubakar kawo wanta mako na gina addinin Allah wata rana manzon Allah ya ce a kawo sadaka sai suka tafi kowa zai je ya kawo manzon Allah yana zaune a masallaci sai ya zama Umar yana sauri yace yau kan sai na riga Abubakar tara dukiya na sadaka domin addinin Allah ya ci gaba haka ku aka yi can sai ga Umar ya taho da dukiya niki yazo ya ajiya gaban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a masallaci manzo Allah ya ce masa ya Umar wannan tarin dukiya haka ai ta yi yawa sai ya ce manzo Allah ai ba duka na kawo ba rabi dukiya ta ka na tara sai na raba ta gida biyu na kawo kashi 50 ga ta nan kashi 50 din kuma na bari saboda a ci gaba da renonta ta farfado to me abin da zamu tinkara na gaba yace sai na koma gefe na zauna ina jira ga Abubakar ya zo me zai kawo can ko sai ga Abubakar shi ma da dukiya niki ya zo ya ajiya gaban manzon Allah ya ce annabi ga wannan na kawo to me ka ciyar da addinin Allah gaban manzon Allah ya ce Abubakar ya ce dukiyan nan ta yawa yanzu me ka bari a gidanka sai ya ce na bar musu taraktu lahumullahu wa rasuluhu na bar musu Allah da manzon sa na sani yadda na dau dukiyan nan na bayar ba zan tozarta ba insha Allah Allah zai bani mayo na abin da na bayar wama anfaqtum min shay'in fa huwa yuqlifuhu babu abin da zaku dauka ku bayar na sadaka face Allah madaukakin sarki zai mayar muku da gurbin sa dan haka sai Umar yace yanzu kan na gane cewa Abubakar ya mini fintinkau ba zan ƙara yin gasa da shi ba wurin ciyar da addinin Allah gaba ta hanyar bada dukiya na san ba zan iya yin abin da yake yi ba manzon Allah da kansa yake cewa ma nafa'ani malu ahdin qab tunda nake a gudanar da sabga ta sha'anin addinin musulunci inji annabi sallallahu alaihi wasallam babu dukiyan wani mahaluki da ta yi mini amfani kamar yadda dukiyan sayyidina Abubakar ta yi mini Abubakar mutum ne mai zuciya daya mai farar aniya wanda shi dukiyan hannunsa bata dame shi ba indai a sabga ce ta ciyar da addinin Allah gaba kuma da irin su ne ya kamata a ce muke yin koyi domin ganin cewa mun ciyar da wannan addini gaba saboda komai ko karmi wata rana za mu bar duniya kuma dai addinin ba zai tsaya ba dan mun tashi mun ganshi yana nan hakan nan kuma za mu tafi mu bashi domin abinda manzon Allah ya tabbatar shine alkiyama ba za ta tsaya ba sai akan mutanen da su kuma ashararu ne duk mutanen kirki sai sun tafi kafin alkiyama ta tsaya akan ashararul khalq Allah ya saka mu ga wannan lokaci Allah madaukakin sarki sai ya ce
la yattakhidhul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin wa man yaf'al dhalika falaysa min allahi fi shay'in illa an tattaqu minhum tuqaa wa yuhadhdhirukum allahu nafsahu wa ila allahi al-masir
Ubangiji madaukakin sarki ya ce la yattakizul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin kada bawan Allah ko kuma bayin Allah masu imani su riki kafirai a matsayin awliya masoya min dunil mu'minina kuma bayin yan uwansu masu imani kuman yaf'al zalika duko wanda ya kuskure a aikata haka falaysa min allahi fi shay'in to baya tare da Allah ta kowace bangare illa an tattaqu minhum tuqa sai fa idan za ku yi musu taqiya ji Allah madaukakin sarki wai hazzirukum allahu nafsuhu ubangiji Allah madaukakin sarki yana tsoratar da ku hukubarsa domin ya kama mai laifi yakan yi masa azaba ne dan ya gane cewa ya aikata ba daidai ba wa ila allahi masir kusani makoman ku fa zuwa ga wurin Allah take A wannan bayani Allah madaukakin sarki yana mana ishara ne ga daukan yan uwa masu imani a matsayin yan uwa musulunci addini ne yake karantar da ƴan uwantaka da alaka ta kut da kut ta yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana a birnin Makka a matsayin annabi na ƙarshe wanda daga shi babu wani annabi da zai zo kuma annabi ne wanda ba ya zo yi wa larabawa wa'azi ba kawai ya zo ne wa'azi wa duniya gaba daya to tunda ko duniya gaba daya zai wa'azi sai an samar da cikakken hanya da take yin nuni akan cewa kowa da kowa da suke mabiyan manzon Allah tamkar jini ɗaya ne uwa ɗaya uba ɗaya kuma haka manzon Allah ya daura su a kai shi yasa zaka ga cikin sahabban sa akwai dan Afrika ba mu maki ma dan Najeriya ne ko Bilal bin Abi Rabah bakar fata ne shi dan Afrika ne dan bakake yawanci Afrika suke amma Allah ya kai shi zama can a matsayin bawa daga ƙarshe su manzon Allah ya kaunace shi shiga addinin Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin sa zaka ga akwai Bature a cikin masoyansa akwai Bature ana kiransa Suhaibu Suhaibur Rumi eh shi dan kasar Rum ne kaga Kirista ne yake na asali wanda daman bakin masu bin addinin Nasara ne Nasaranci yake yazo yi bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga kasar su ta Rum a matsayinsa na Bature sannan a cikin su akwai mutanen Farisa kamar irin su Salmanul Khair ibn Islam al-Farisi amma sun zo sun dunkule sun zama abu guda daya babu abin da suke face kauna da tausayin juna kuma wanda wannan shine abin da yawanci muka rasa a yau ta yadda mutane kowa zaka iya samu a gida daya ma ana cin gafan juna yawa wannan yana kallon wane kaman baban mu yafi son sa wannan kuma suna kallon kaman yayin kofan wance idan gidan yana da girma su aka fi so a gidan mu su ne yan gata suwa da kuma su ne ƴan bora daga nan sai ka ga gida ɗaya ne uba ɗaya dan uwarsu daban-daban wani lokacin ma uwa ɗaya uba ɗaya ma sai ka san ba ga macici saboda rashin fahimta ta addini a addinance ana da buƙatar a ce musulmi su kasance ƴan uwan juna ne kada ka yadda ka haici dan uwanka musulmi kada ka cuce shi kada ka yaudare shi kada a hada baki da kai ai masa damfara duk yadda za a yi damuwan dan uwanka musulmi ya zama ita ce damuwanka ciwon dan musulmi naka ne farin cikin sa naka ne shi yasa karka yadda ka fifita arni akan dan uwanka musulmi kuma da wannan ne yawanci maluma suka yi ta amfani da irin wannan nassosi na shari'a domin yin ishara ga mutane idan an zo zabe ana so a zabe mutumin kirki ne amma idan an hada tsakanin kafiri da musulmi to komai lalacewar musulmin gara ka zabe musulmi akan ka zabe kafiri dan ka sake ka zabe kafirin yan haukan ka zai murmurku zai murmurkushe ku ne ta yadda ba ku yi tsammani bai muku kisan bumbuke kamar yadda yake faruwa a jamhuriyar Kamaru wanda wannan abun a fili yake lokacin da a wancan shekaru 40 baya an samu Ahmadu Ahijo shugaban kasar Kamaru idan suna tafiya da mataimakin sa har masallaci yake raka shi idan Ahijo ya cire takalmansa zai shiga masallaci Paul Biya shi yake daukan takalman yarke duka an sani a tarihi shi yake daukan takalmi fa kamar yadda bayi suke yi daukan takalman sarki biyayya yake masa da haka shi sai ya ga kaman biyayyan da yake masa biyayya za ta daure zai daura akan abin da ya baro sai ya dinga jawo shi karshe ne yayi masa juyin mulki shi Ahijo sai da ya zamo an tura shi exile ya fita a Kamaru yana kuma neman sai ya hallaka shi karshen mutuwa yayi a wajen Kamaru saboda mungun nufi irin na arna innahum in yasqafukum yakunu lakum a'da innahum in yazharu alaykum yarjumukum aw yu'idukum fi millatihim wa lam tuflihu idhan abada da sun samu dama akan to za su yi ta kokarin yaya za a yi su combatin din ku ne ku koma addinin su kamar da yadda ya faru a Andalusia kasar Spain kenan wanda Spain din nan daular musulunci ta shiga Spain a gargashin jagorancin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda su ba su dauka addinin kawai mu ci mu kwanta bane sun dauka addinin a ci gaba da yada shi kuma kan suka yi tai da haka da suka nausa daga Rome suka basu nan yankin har kasar Spain sun kai daular musulunci wanda musulunci ya zama yana da karfi a gurin amma a kwana a tashi da suka yi sake sai zamo arna sun zo sun musu kisan bumbuke bayan an yi haka sai zamo duk wani masallatai da ake da su a kasar Spain an yi combatin nan su sun koma coci sai ya zama kuma duk wani wanda yake zaune a gurin an mai da shi ya koma karni. Littattafan addinin musulunci anan suka yi tafassara su zuwa yaren turanci, aka mai da su turanci, sannan aka dauke na larabcin kuma aka dinga zuba su a cikin kogin Andalus, kogin wannan katon tekun Scandin. A wannan lokaci da tawada-tawada na musulunci da malaman suke rubutu da shi aka dinga tantsara su a cikin wannan teku, sai da tekun ya koma kalan baki saboda yawan littattafai da kuma tawada-tawada, kafin daga baya ya washe ya koma normal ordinary ruwa. Wannan shine adawa da arna suka yi wa musulunci, kuma suka ci amanar musulunci, suka karya alkadarin wannan daula ta musulmi a kasar Spain. Ta yadda yanzu ka je Spain din sai Espanya, zaka dauka cewa babu ba ma taba yi musulunci ba gurin, amma su ne zaka ga mutanen mu suna kaunar su ko FC Barcelona. Suna kaunar Barcelona kamar jinin jikin su, amma asali kaji abin da suka yi wa musulunci. Yan adawa musulunci ne, shi yasa Allah madaukakin sarki anan yake ce la yattakizul mu'minuna al-kafirina awliya min dunil mu'minin, kada dayan ku musulmi, kada musulmi su rike arna a matsayin masoya ko ma bayan yan uwan su musulmi. Dukun da ya kuskure aikata haka to fa sani babu shi ba fadar Allah, ya riga da ya kori kansa a fadar Allah. Shi yasa Allah ya ce fa laysa minallahi fi shay'in, baya tare da Allah ta ko ina. Sai fa in taqiyya, za ku yi musu taqiyya ku shine babu laifi idan har an darkake ka ka nuna cewa kana tare da su din, amma a zuciyarka kai ka sani baka tare da su, domin ka tsira da ranka. A musulunci an halatta maka yin haka domin ka kubutar da kanka daga tarkon mugunta ko kuma makircin su. In ka subuce sai ka dawo ka ci gaba da raya addininka kamar yadda shari'a ta tanada. Amma in dai ba taqiyya zaka yi ba, to tabbas yayin da ka nuna kana kaunan arni, to ka shiga uku a wurin Allah. Wa yuhazzirukumullahu nafsahu, idan baka gane abun ba Allah ya ce ka fa ku baki yayi kanku ga tanadi da Allah madaukakin sarki yayi, domin Allah yana jiya muku tsoron kansa, in ya kama ku ba zai muku da wasa ba. To kaga kuwa ko babanka ne ya ce ka kiyaye kanka, ina jin kana da hankali ya kamata ka kiyaye, ballantana kuma a ce mahallicinka ne yake gaya maka cewa ka kiyaye kanka fa kar ka shiga hannunsa ya kama ka da laifin saba dokokinsa. Wa ila Allahil masir, Allah madaukakin sarki makoma izuwa gare shi take. Sai Allah ya ce kul
kul in tukhu ma fi sururikum aw turuhu ya'lamuhu Allah wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard wallahu ala kulli shay'in qadir.
Ubangiji madaukakin sarki ya ce kul in tukhu ma fi sudurikum, ka gaya musu ka ce in ma kun binne ko kun boye kullun libi abin da ke cikin zukatanku, aw tubduhu ko kuma kun bayyana da shi a fili, ya'lamuhu Allah, Allah madaukakin sarki ya sani, wa ya'lamu ma fi samawati wa ma fi al-ard, kuma shine yasan abin da ke kumshi a cikin sammai da kuma ƙasa, wallahu ala kulli shay'in qadir, Allah shine mai iko akan dukkan komai. Dan haka babu wani abun da mutum zai boye wanda Allah madaukakin sarki bai sani ba, domin ya riga da ya gaya mana shi halicci dan adam, kuma yace wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu, abinda ma yake ta kai komo a cikin zuciyarsa, yana gaya ine ko kare ya furta ko kare furta. To Allah ya san wannan abun da kake ta kokarin ko ka boye ko ka bayyana din ballanta na ko abun da ka bayyana, abun da ka kai magana akai Allah madaukakin sarki ya sani. Arna suka ce wai yanzu abin da za a yi shine muke yin magana kasa kasa saboda kar Allah Muhammadu ya ji mu. Shine Allah madaukakin sarki yace ko kun boye abin da ke cikin zuciyanku ko kun bayyana, Allah madaukakin sarki ya sani, saboda shi ya halice ku, ya san kuma mungun nufin ku, ya san duk abin da kuke kukkullawa. To ballantana duk wani abin da zaka furta kuma akwai mala'iku wanda su kuma aikin su recording suke, suna tattara duk bayanan da mutum yake yi, a hannun dama akwai, a hannun hagu akwai, kowanne daga cikin na dama ko hagu din sunan aikin da yake a cikin kowane dan adam. Raqibun atidun, bi ma'ana raqib shine baya rabuwa da kai, kullun kuna tare, tamkar jinin jikinka, yadda jinin jikinka yana cikin jikinka ba zai fita ba, ko kuma tamkar ranka, yadda ranka ba zai fita ba sai in mutuwa kai. To haka wannan mala'ikan ko bacci kake yana tare da kai, yana gefen dama in kai aikata abin da yake na daidai zai rubuta cewa mu wani dan wani ya aikata kaza da kaza sai rubuta ya aje haka na hagu shi ma raqibun atid sunan aikin da yake a cikin ka raqibun bika atidun bik yana tare da kai koyaushe kamar ruhi sannan ba zai rabu da kai ba koda yaya kake a gidan masha kuma koda yaya kake a wurin aiki mummuna da kake yi shi babu ruwan sadama abin da aka daura masa aikin da zai yi shine ya kula da dukkan abubuwan munana da kake aikatawa dan haka ko mutun ya boye abin da yake cikin ransa ko ya bayyana to Allah madaukakin sarki yana sanar da duk abin da muke yi na kullace kullace wa ya'lamu ma fi samawati kuma ya san abin da ke jibiya cikin sama wanda abubuwan cikin saman nan suna da yawa na farko akwai iska na biyu akwai na uku akwai na hudu haka zaka yi ta lissafawa har sai ka kure lissafin ka Allah kadai ya san adadin abubuwa na halittu da ke cikin sama shi yasa ma a cikin tsari na binciken sararin samaniya a yanzu sun ce da ana da 9 planets in the solar system yanzu sun gano sun fi haka wannan a ce wai Mercury wane ne a sun ce sun fi haka yanzu har ma sun gano yanzu akwai abin da suke kira su dwarf planet wa planet din ma akwai dwarf menene ma'anar dwarf da Hausa wada yawa gajeru ko guntaye wai akwai planet din da gaci jeru ne ko guntattaki ne haka ne in ka aje wannan akwai abin da suke na binciken sararin samaniya har yanzu da suke cewa akwai taurari da suke so su gano adadin taurarin sama suna ta yi ana jibgewa kullun ana kuma kullun suka saka telescope ne ko menene abin da suke aunawa su lissafa adadin taurarin sai ya gano dodo ko gungu na taurarin da jiya da aka duba ba a gansu kullun aka duba sai an ga wasu har su da kansu ma yanzu sun gano kawai sun ma sallama dan haka abin da yake cikin sama na halittu Allah madaukakin sarki ya san su sannan abin da ke cikin kasa wa fil ard abin da ke cikin kasa haka Allah ya san su wanda in mun duba abin da ke cikin kasan nan mu kanmu bamu gama sanin sunan wasu halittun ba ban kasa kuma koda kana abokantaka da dan farauta bai sai ya gama maka lissafin duk wani naman jeji ya ce ya san ta ba bar mata namun dawa dabbobin mu na gida ba duka bane muka san sunayen su akwai dabbobi a cikin ruwa wanda su kuma masu shiga ruwa suna bincike sun ce halittun da ke cikin ruwa sun mafi yawan adadin halittu da suke doron kasa yawa wannan haka yake halittun cikin ruwa sun fi adadin halittun da ke tudu
har bishiyoyi
na
bakin cikin ruwa
na
ruwan bishiyoyin da muke da su a
ruwa
bakin cikin ruwa har duwal
ikon Allah
na
to kun ji wani karin bayani hatta a cikin ruwa akwai bishiyoyi wanda su kuma tsarin zaman su haka Allah ya sa musu zama a cikin ruwa wanda bishiyoyin mu na waje kuma an kaiwata musu ruwa bai suke sai su mutu mutuwa za su yi su kuma wancan rayuwar su a cikin ruwa ne to na cikin ruwa kuma sun fi na kan tudu yawa sannan ka auna da yawan duwatsu dake cikin ruwa rin ya fi yawan adadin duwatsu dake kan tudu kuma ka ga daidai da fadin Allah madaukakin sarki wa alqafil ard rawasiya an tamida bikum wa anharan wa sublan la'allakum tahtadun Allah ya sanya muku a duwatsu su zama noti su daure kasa saboda kar kasa ta yi tangal da ku saboda asali ruwa shine adadin yawan fadin kasa ita kasan ita ce kada to kasan an daura ta ne kaman kwalakwale akan ruwa eh kware an daura kasa ne akan ruwa kaman kwalakwale in kana son gane misali abin ka zuba ruwa a cikin baho sai ka dau kofi ka daura to kaman yadda kofin kan nan ka daura shi akan ruwa in iska ta zo ta kada shi nan tayi nan ya je da ki wannan gaban bahon ya dawo ta nan to hakan nan kasa take akan ruwa to maimakon yadda kofi in ka daura shi iska za ta yi ta karkadawa ita ma kasan da an batta kadawa za ta yi tayi karshe ta ginin mutane ya ta rushewa kuma mutanen sai ta tangal suna samu matsaloli sai Allah ya daure kasan da duwatsu sai zama duk inda ruwan sa yake kusa to ka je ka bincika zaka samu suna da yawan duwatsu ma'ana inda muke kan tudu kenan kaman ka dauki yankin ina irin yankin Gombe yankin Jos yankin Bauchi yawa duk inda ne suke da duwatsu zaka samu rijiyar su ba ta fin tsawon mutum kuma koma sai za su yi haka ne in sun matsa ruwa ne zai bulbulo saboda ruwan gurin yana da yawa ne shi yasa sai zama duwatsu su suka rike kasa sun nitse sun ji har can kasa domin su hana ta jijjiga kar ta yi tangal tangal ta yi ta rushe mutane gine gine Allah madaukakin sarki yana kaunar mu mu zauna a cikin duniya domin mu masa ibada kamar yadda yake inna ja'ilun fil ardi khalifa Allah madaukakin sarki shi ya sanya du'a banda yake ban kasa domin ƴaƴan annabi Adam su yi amfani da su domin jin dadin rayuwa kuma su bauta masa to Allah shine ya san adadin yawan halittu dake cikin sama kuma ya san adadin yawan halittu dake ban kasa da ma halittun dake cikin duniya gaba daya wanda babu wani mahluki da ya ga masanin dukkanin halittun Allah kaman yadda Allah din ya san su wallahu ala kulli shay'in qadir idan kana mamakin wannan sai Allah ce ka sani shi Allah mai iko ne akan dukkan komai Allah mai iko ne akan dukkan komai saboda duk wani abin da yake faruwa a duniya na faruwa ne bisa kaddarawansa da kuma ganin damansa a karkashin wannan wani malami yana bada misali na wani dan ka gani ikon Allah akwai ciwon cancer cancer shine kaman kace ciwon daji ciwon daji ciwo ne wanda har yau ba a gano maganin sa ba kawai maganin sa guda ɗaya shine inda ya kama kafin ya nausaye gaba sai a datse wurin ayi gashi a hada shi ci gaba a yanke wannan gurin a cire a jikinka shine kawai maganin sa in yatsan ka ya kama to tun kafin ya haura gaban farko sai ya zo wannan gaban da bai kama ba sai a datse asalin gaban farko ya kama kafin ya zo na sake sai a datse wannan din a kar a cire daga nan ya zama ya shigo nan to tun da an gano a iya nan yake sai a datse ya tun daga nan a cire gaban da bai shigo kanta din ba shine yake tunanin ka samu sauki to wani bawan Allah ya kamu da ciwon cancer wanda suke kiranta deadly cancer mummunan cancer wanda in ta kama mutum shi kan babu wani magani sai dai ya mutu kuma sai ta kama kodan sa amma a stage na farko shikenan wani bawan Allah daga cikin Larabawa yana jan mota sai ya bige shi da ya bige shi bugun da ya masa ba wani bugun kirki bane amma sai ya fadi babu rai aka dauke shi aka kai shi asibiti an je asibiti babban likitan asibitin shine zai duba shi aka zo aka duba sai aka ga yana da rai bayan ya dawo hayyacin sa sai aka yi scanning aga menene bugu a cikin sa sai aka ga shi koda saci take zubar da jini koda kuma wannan jin guda biyu ne sai gefen da aka dake shin ta nan kodan ya ta fashe tana zubar da jini aka leka aka ce fa babu abin da za a yi sai dai a yanke koda to wanda ya bige shin yana da kudi ya ce to ba komai aka yi lissafin duk abin da za a yi ya dauka ya basu aka yi tiyata aka cire koda to amma shi likitan babban likitan sai bai gamsu ba da bugun da aka ce an yi masa da kuma yadda jini ya dinga zuba a cikin koda gashi babu wani rif ne kashin sa na hagargari da ya kare to me ya faru haka sai ya ce a je lab ayi analysis me ya faru da wannan koda da aka je aka ce ba bugun da aka yi mata bane ji su lab technician a baje sai suka gano a cikin kodan akwai sinadarin wannan deadly cancer din amma yana primary stage bai kai wani zurfin da zai kai ya cutar da shi ba amma da ya ƙara wasu adadin kwanaki a gaba to zai zama zai kama wannan kodan ya kama ɗayan ma kuma in ya kama jikin sa shikenan sai dai mummunan mutuwa shine bayan an gama sai likitan ya kirawo shi mai daukan dawainiyan magani aka zo aka samu shi wannan matashi likitan yana tsayawa akan sa yace abin da ya fara gaya masa yace atuminu bil qada'i wal qadar ya tambaye shi yaron da yake saurayin da yake kwanta sai saurayin yace a yace na'am yace kware ko nayi yace ba haka nake nufi ba ina nufin har cikin zuciyarka ka yadda da al qada'i wal qadar yace masa haka ne abin da nake gaya maka ba a harshe na nake gaya maka ba har cikin raina na yadda da al qada'u wal qadar sai yace to wani abu nake so in gaya maka tunda nake aikin likitanci yace na yadda da alqada'u wal qadar din yace amma yau ne abin ya gara gaskatuwa mun ce wanda yana yadda da wannan yace dalili ko shine kodanka da wannan bawan Allah suka bige ba bugun da suka yi maka bane ya jawo wannan zuban jini eh bugun shi ya haifar da jinin yake zuba amma ba wai karfin bugun bane ya fasa koda akwai kwayan cuta ne na cancer kaza wanda in ya fantsama babu yadda za a yi maka magani haka za ka yi mutuwa mummunan mutuwa to amma yanzu ka yi sa an cire wannan kodan kuma dai kodanka lafiya kalo insha Allah zaka ci gaba da rayuwa to kaga wani abu ne dan kadan sai ya zama sanadin bashi waraka saboda Allah madaukakin sarki shike da iko wurin sama wa mutane lafiya to kai ma baka sani ba abu da dama wani lokacin zai zama hasara kake tunani amma wani abu Allah ya tare maka kaga shi yanzu a gefen sa mai kudin yana ga kaman yayi asaran dukiya shi kuma wani yana ga kaman yayi asaran goda amma wahala Allah madaukakin sarki ya kare masa saboda shi bai da karfin daukan dawainiyan jinyar cutan kansa sai Allah ya kawo masa sauki ta hanyar mai mota ya bige shi bugun da bai kai ya masa rauni ba karshe a gano dalilin kaza kuma abu kaza ya faru irin wannan sau da dama za ku ga yana faruwa a cikin al'umma kuma haka din yakan zamo hanyar samun waraka da sauki a rayuwar mutane muna fata Allah madaukakin sarki ba mu ikuncin jarabawa a rayuwa Allah madaukakin sarki ya sauka mana gudanar da rayuwa ya ba mu ikon aikata daidai tsawon rayuwar mu kuma nan zamu dakata sai Allah ya kai mu gobe zamu ci gaba daga yadda muka tsaya muna addu'a abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya sa duka mu yi tare a cikin lada abinda muka kuskure kuma muna roƙon Allah gafara da addu'a ya cire fahimtar kurakuran a cikin zakatanmu akwai tambaya ko ƙarin bayani اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد